sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 15 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi da farko, za ku ji cigaban tattaunawarmu da Malam Aminu Yakubu Lame, ɗan Najeriya mazaunin Amurka, akan dambarwar siyasar Amurka game da binciken da FBI ta yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zauren matasa na Nasiru Adamu El-Hikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Lahadi, wani jirgin ruwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hayarsa ɗauke da tan 23,000 na alkamar Ukraine ya tashi zuwa Habasha a karan farko daga Ukraine da yaƙi ya daidaita da nufin taimaka al'ummar da ke fuskantar yunwa. Jirgin ya tashi ne daga tashar ruwan Yuznei na ƙasar Ukraine da ke gabashin Odessa, kuma yana kan hanyarsa zuwa ƙasar Djibouti, inda za a sauke alkamar a kai ta Habasha a ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da abinci a duniya. Ukraine da Rasha sun cimma yarjejeniya da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya makonni uku da suka gabata don sake fara jigilar alkamar ta tekun Bahar Aswad don kawo ƙarshen matsalar sufurin kayayyaki da ke faruwa a duniya tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a watan Fabrairu. Habasha na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka na fuskantar barazanar yunwa. A gefe guda kuma, ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar nukiliya ta Zaporizhia a ƙasar Ukraine, inda jami'an Ukraine ke zargin sojojin Rasha da harba makaman roka akai-akai akan tashar, lamarin da ke barazana ga wani mummunan hatsarin nukiliya. Ma'aikatar lafiya ta Masar ta ce mutane 41 ne suka mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani cocin 'yan Coptic da ke unguwar Imbaba da ke birnin Alkahira mai yawan jama'a. Shaidu sun ce gobarar ta tashi ne dalilin wata na'urar sanyaya ɗaki. Jama'a sun yi ta kururuwa da ihu yayin da gobarar ta tashi a saman benen cocin Abu Safin. Shaidu sun ce jami'an kashe gobara sun kwashi sa'o'i uku kafin su isa wurin, yawancin waɗanda abin ya shafa yara ne ƙanana. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Masar sun rawaito waɗanda lamarin ya faru a gaban idanunsu, sun ce gobarar ta tashi ne bayan katsewar wutar lantarki a cocin, lamarin da ya sa na'urar samar da wutar lantarki ta kunna fitilu da na'urorin sanyaya wuri, lamarin da ya haifar da tartsatsin wuta. Firaminista Mustapha Madbouly tare da Janar Ahmed Rashid, gwamnan lardin Giza da cocin take, sun je wurin da gobarar ta tashi. Sun gabatar da ta'aziyyar gwamnati tare da yin alkawarin taimakawa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Manyan 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira jiya Lahadi da a yi nazari sosai kan sammacin binciken da kotu ta bayar a makon da ya gabata a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke jihar Florida, da kuma ko zai iya illa ga tsaron ƙasa ta hanyar ɗaukar wasu muhimman takardu a lokacin da ya bar fadar White House a shekarar 2021. Muna da damuwa mai yawa, ɗan majalisa Mike Tuna, jagoran 'yan Republican a kwamitin leƙen asiri na majalisar, ya shaidawa shirin gidan talabijin na CNN da ake kira State of the Union. Na ɗaya shi ne ko binciken ya dace ko a'a, wanda Attorney General Merrick Garland ya ce shi da kansa ya ba da izini kafin wani alkali na Amurka ya amince da shi. Bayan binciken na ranar Litinin da ta gabata, jami'an FBI sun kwashe kwalaye 20 na kayan da suka ce sun haɗa da fayil-fayil na sirri guda 11, ciki har da wasu da aka yi wa lakabi da mafi girman matakin tsaro na Amurka, wanda dole ne kawai a iya duba shi a cikin ingantaccen tsaro na gwamnati. Gidan Trump bai kasance irin wannan wuri ba, ko da yake tsohon shugaban na Amurka yana ikirarin cewa ya sauya matakin bayanan kafin ya bar office, kamar yadda yake haƙinsa ne ya yi hakan. Sai dai tuni jami'an Amurka suka ce babu wata takarda da ke nuna cewa ya sauya matakin takardun da jami'an FBI suka gano.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, Malam Aminu Yakubu Lame ya bayyana muna muhimmancin takardun da aka kwashe a gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. To koshin abubuwa da ke tasowa a wannan lokacin ka iya shafar aniyan shugaba Trump na neman tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2024. Tambaya kenan da naiwa Malam Aminu Yakubu Lami.
Sosai ma. Zai iya ta wajeje biyu. Na farko za su iya kama shi in kaman Attorney General na kasa ya tabbatar cewa ya kai kotu kuma kotu ba ta tabbatar cewa ya karya doka. Za a iya kama shi a hukunta shi to kaga za ka kama shi kuma ka aka kai shi gaban hukuma akan musamman akan rike abubuwan wato sirrin kasa ya wanne ya lalata masa duk wani abin da yake da niyya gaba kaman su takarar shugaban kasa na biyu in har ya zama cewa ai da ana dan kiskis akan kaman cewa watakila wannan zai sa ya kara tashi da masu goyon bayan sa to amma yanzu sun yi shi saboda sun san cewa alakan abin in har an tabbata abin da yake nan saboda dama Republicans tarihin su ai masu son tsaron kasa ne to yau an ce ga wanda ya muku shugaban kasa ya zama shi yake daukar abubuwan tsaron kasan ku yana ko sayarwa wasu wanda sun tsani abokan gaban America kaga ai abin bai kamata ba saboda haka wannan zai iya wannan in har suka tabbata din zai lalata masa abin nan kuma dama akwai masu suke akwai wanda suke mai magagashi a cikin Republicans din ai Republicans din yanzu a rabu take dama akwai wanda za su fito kaga yanzu kamar wannan Liz Cheney ga alamu kamar za ta fito ta takan shugaban kasa kaga za ta jinye masa wasu daga cikin ya Republicans kuma you know akwai masu goyon bayan ta manya-manyan Republicans wanda sun jima a fatin suna zaune kafin ma Donald Trump ya shiga Republican Party
to wannan abin da ya faru kana ganin akwai wani darasi da kasashe irin dama za su iya dauka na ganin cewa koda ka taba zama shugaban kasa akwai laifin da za ka yi a iya a hukunta ka bayan ka sauka
eh to babban darasi shine doka ko kai waye doka za ta yi hukunta ka America da shugaban ne muka gani da shugaban yanzu Trump a ballantana kuma gwamnoni na mamacin nan wani ya yi da ko yan wato yan majalisar dattijai ko su abin nan wanda an hukunta su sun shiga fursu da sun dawo a na yan kwanakin nan akwai na jihar Illinois gwamnan jihar Illinois wanda lokacin da Barack Obama ya bar wato majalisar dattijai na jihar Illinois da zai je majalisar tarayya aka kama shi yana neman sayar da kujeran wan dan siyasa ya je fursuna shekararsa bakwai a fursuna to saboda haka wato babban darasi shine cewa doka bin doka da yadda da doka da kama doka a nan kasan dole ne kowa ya bi doka an kama baka bi doka ba kuma karya ka san cewa dokar za ta ka za a hukunta ka ko kai waye ko kai shugaban kasa kuma wato ba shi ne ka ba ma daga mulki kamar na Trump Republicans sun kasa cire shi yanzu gashi ta zo ta same shi ai to kaga wannan shi ina ga shine babban darasin cewa ba wai za ku yi mulki ba za ku yi doka bane ku ce dokan kawai sai dai a sa kan wasu amma ku saboda ku yan majalisar dattijai ko kai shugaban kasa ko ka taba shugaban kasa wannan ba zai kama ka ba wannan duk ba abin nan mai tunda kaga da suka je za su shiga gidan shugaban kasa ai baya wannan gidan bai jihar yana New York saboda ana tuhumar sa a New York amma kuma masu tsaron gidan shugaban kasa saboda sun ga takardun daga kotu su suka bar masu zuwa gidan suka shiga gidan suka kai suka raka su koyi na cikin gidan dan saboda sun san doka ce
Malam Aminu Yakubu Lami kenan mai sharhi akan sha'anin Amurka har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya
Ma'aikatar lafiya ta kasar Zimbabwe ta ce barkewar cutar kenda ta kashe yara 80 a kasar tun daga watan Afrilu inda ta dora alhakin kan yawaitar tarukan coci-coci. A cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a jiya Lahadi. Ma'aikatar ta ce barkewar cutar a yanzu ta bazu a duk fadin kasar inda adadin waɗanda suka mutu ya kai kashi 6.9 cikin 100. Sakataren kiwon lafiya Jasper Chimeza ya ce zuwa ranar Alhamis an samu rahoton mutane 1,036 da ake zargi sun kamu da cutar yayin da 125 aka tabbatar sun kamu da cutar tun bayan barkewarta inda Manicaland da ke gabashin Zimbabwe da ke da mafi yawan masu kamuwa da cutar sanarwar ta ce ma'aikatan lafiya da kula da yara na son sanar da jama'a cewa cigaba da barkewar cutar kenda da aka fara bayar da rahotonta a ranar 10 ga watan Afrilu tun daga lokacin ta yada a fadin kasar bayan tarukan coci Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya shaida shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un cewa kasashen biyu za su faɗa cikakkiyar alaƙar da ke tsakanin kasashen biyu tare da ƙoƙarin bai ɗaya, inji kafar labarai ta Pyongyang a yau Litinin. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa KCNA ya bayyana cewa a cikin wata wasiƙa da ya aike wa Kim domin murnar ranar 'yantar da ƙasar Koriya ta Arewa, Putin ya ce kulla alaƙa ta kud da kud za ta kasance cikin moriyar kasashen biyu, kuma za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaro da zaman lafiyar zirin Koriya da yankin Arewa maso gabashin Asiya. Kim ya kuma aike da wasiƙa ga Putin yana mai cewa an kulla ƙawance tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa a yaƙin duniya na biyu bayan samun nasara kan ƙasar Japan da ta mamaye yankin Koriya. Kim ya yi hasashen haɗin gwiwa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa zai bunƙasa bisa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2019 lokacin da ya gana da Putin. A watan Yuli ne Koriya ta Arewa ta amince da cin gashin yankunan gabashin Ukraine biyu da suka ɓalle daga Ukraine waɗanda Rasha ke marawa baya a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Kuma jami'ai sun yi hasashen cewa za a tura ma'aikatan Koriya ta Arewa yankunan domin taimakawa a gine-gine da sauran ayyukan kwadago.
A gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. muna kawo muku shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokaci da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake dabo abun da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Waɗanne hanyoyi za a bi don diramiki akan matasa masu mummunar ɗabi'a? Amina Fadar, gwamnatin jihar Niger, don kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa. In ana biye da shirin muna tattaunawa ne da matasa da suka hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Old Soldier, Muhammad Suleiman da Hannatu Emewada. A sabon shirin, matashi Jibrin Soja zai ci gaba da fashin baki.
Na fanda irin man na zamani dan mafi aksara su dubun da zaka gani shi na da wannan hasken wanda ka san ba hasken shi ne na jike shi da Allah ya bashi
haka ne man zamani na hasken bata yana samu ana samu kasuwar sosai kenan nan mina
yana tasiri lalle yana tasiri yana tasiri a wannan al'amarin nasu
Soja Jibrin Haruna za ki cewa shin matasan nan tunda an san ma inda suke abubuwan nan nisa ba za ka yi su kara wajen jami'an tsaro ba dun su zo su kama su saboda su fuskanci hukuncin rashin da'a da suke yi
wallahi ka taɓa wanda nake so na yi magana lokacin da na bar aikin soja a 2021 ko 2021 mutanen awangi anguwana sun umarce ni da na fito kansila na yi kuma kansila wannan lokaci suka zaɓe ni mu ne abin nan tashi na farko muka haɗa wata ƙungiya ta DC Haram muna faɗa ne da miyagun kwayoyi masu shayan miyagun saboda a lokacin angon daji limawa na mace ba ta isa ta hau mashin ta je gurin ba za a kwace mata jaka ko in tana tafiya za a kwace mata jaka laifin jami'an tsaro a lokacin akwai DPO a lokacin a ce mai dan yawuri ce da muka kai karansa har gaban commissioner yan sanda muka zauna ga muka shi sabi idan muka kama yara da kwayoyi gajeruwan da nake sawa dan a lokacin ana kira na ma kan filami gajeruwan ba kuma saboda kuma ba a kowane lokaci ina aibatin a su ƴan uwana da muke wannan harka da su za su kirawo ni kuma za mu tafi operation na hukunta wannan yara to mun muna kamawa za mu kai gurin ƴan sanda amma sai ka ji shi DPO idan ya tashi kai su kotu sai ya kai su da paracetamol sai ya ce ai ba kwayoyi bane muka kama kuma idan muka sai mun dauka kwayoyin mun bashi to a ƙarshe sai muka zo muna dokan gotan kwayoyin ba tare da sanin shi ba idan muka je kotu sai ya ce ai ba kwaya bane ga abin da muka bashi to daga nan sai muka zo sai muna nuna mai hotunan a ga sai dai muka ga dai baya son ci gaban wannan yara dole ne muka koma muka rubuta mashi commissioner yan sanda takarda akan ba ma kawanan wannan mutumi a wannan guri matakar kuma yana wannan guri to ba za mu samu nasara abin da ake so ba da game da yara to nan ya kirawo shi ya kirawo mu muka bude evidence ababe na shaida a wayoyin mu muka nuna mashi commissioner ko muka ce mun rubuta masa takarda ba ɗaya ga biwa muna jan kunnan sa kuma ga kofi da muka ajiye na wurin area commander to lallai akwai samun tabarbarewa ta bangaren su jami'an yan sanda gaskiya fi sibilillahi
Muhammad Suleiman all airport cutters anan mina zai ce cewa waɗannan matasa sun gagara shin ya sai duhun dare ya fara yi ne suke fitowa ko da rana ma ko wajajen da suke da hatsari anan mina
da ba dare ba rana amma dai ya fi yawa dai da daddare saboda ka san komi ya dai da rana akwai dan zaka dan ji tsoro saboda kamar ayan anguwa ma za su iya far musu saboda wani lokaci za ka ga ayan anguwa na sukan yi kokari wajen a koran su ko kuma a ji musu dai so amma dai wannan dai government dai da jami'an tsaro su ne ya kamata su kara dagewa saboda in dai aka tsayar da doka kaga indin ka taka doka mai taka ka kaga zai rage
alamun banda bleaching wato sauya launin fata da suke yi da yin tsaga a goshi wukaken da suke rikewa ko adda aina suke boyewa ko a fili suke fidda su suna yi wa mutane barazana
akwai dan hadari wo akwai hadari nan wajen da muke yau azin na ban majin ka sosai saboda
Abu Suleiman abinda nake fada yanzu kana ji na sosai
yanzu Alai Nasirun akwai hadari wajen saukon da muke yanzu nan in ba dai zaka zamu sake daurawa zuwa wani lokaci ba
bari mu karisa bari shikafin mu zo kan annabi bari mu kammala shirin ma amma Abu Suleiman kana ji na
ina jinka
oh Annatu Annatu abinda nake faɗa su waɗannan yaran ya za a yi banda alamun su na sauye launin fata da zaga goshi ya za a gane su yan gansu cikin gari
to akan gane su sosai ma saboda kaga sukan ɗauka goshin nan daga saman goshi su saga shi su kai kan hancin ƙarshen hanci kuma ba su shafa mai dai a jikin su duka sukan shafa ne daga kai sai hannuwa zaga ga kafafun su bakake wus su kuma suna nan a haka din ne sannan yanayin matan yanda suke sa kaya ba su taba ga ya mace ko babban mutum su ce sun bashi girma ba suna nuna abinda kan da ka haife su ka sani su ma sun sani su riga sun zama iyayen mata saboda abinda suka gani mu mun sani mun da muka haife su su sun riga sani to sai respect din su yakan watan ban girman su ya riga ya rage ba su tare da ban girma kuma a idanuwan su da kuma zuciyarsu so akan gansu ne ga sunan sun fasa goshin nan guda ɗaya goshi suke fasawa daga sama kaman bari
to ato akwai su kuma suke kama da kanuri kenan amma ba kanuri ba
ne masu fasa goshin nan ba zuwa kasa haka suke yi to mazan ma haka yanda matan suka fasa haka mazan ma suke fasawa
Nura MB Yunusa ni ina ganin fa wannan in mata ne gaba ɗaya za su haɗa kai nan mina suna meeting suna kafa kungiyoyi za su yi magani waɗannan matasan
kwarai kan wannan maganin su mai sauki ne amma sai gwamnati ta bada haɗin kai da kuma jami'ai da akwai wasu jami'an tsaro in ka kama kamar yanda soja yayi magana za kana aiki ne su suna batawa za ka kama ka kai police station shi kuma dan sanda an biyo iyaye sun biyo da baya sun bashi kuɗi sai ya canza magana a kai kotu a canza shi rahoton da za a ba kotu cewa ga laifin da wane yayi kaga ta canza wanda alƙali zai sake yaro gobe kuma yaro zai sake yi sai gwamnati ta kokari ma wannan
ina Allah da soja ne
gashi nan
Lallari soja
na'am
wannan shekarar siyasa ce kuma an ce irin waɗannan matasa 'yan siyasa na amfani da su wajen miyagun ayyuka wato san samu shin ma mutane ba za su kauce wa ma mara baya ga 'yan siyasa masu amfani da irin waɗannan 'yan ta'addan ba kuwa
to gaskiya kan yanzu haka ma ana kan gaba saboda idan aka san ma kana da mu'amala da su sosai da sosai ana kyamatan ka sosai da sosai kafin ma ranar zaben ya zo
domin a wasu jihohin za ka tara su wajen manna poster kawai in wannan ya manna poster sa matasan mai goyon bayan wannan suka manna poster an jima kaɗan sai wayannan su zo su yage sai su manna poster gwaninsu a wannan wajen manna poster kawai za a iya samun ma zubar da jini a gana ta faɗa shin irin wannan akwai irin wannan barazana a nan mina
wallahi akwai yan a bayan kuma a yanzu din ma yadda abun ma ta dauko salo za a yi hakan saboda idan ka lura yanzu ba fashion ake mannawa ba amma jiya kawai an kashe mutum kuma magoya bayan wannan bangaren ya zuwa magoya bayan wannan bangaren to da zaran an kai ga isu na general election yanzu nan za a yi nan gaba kadan lokacin za a fara manna-mannan poster to lokacin ne za ka ga abun ya yi tsauri fiye da yadda ake ya fi kuma ƙazanta kuma lokacin iyayenmu mata da mu kankin kanmu matakar ba ka ji da ƙarfi a jika to za ka ji tsoron fita ka je ma kasuwa.
Masu sauraro ku biyo mu da yardar Allah makon gobe don sabon shirin. Godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Niger da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin sai ni da na shirya Nasura da Mu'ali Kaya ke cewa na bar ku lafiya.
Assalamu alaikum. A gaida Malam Nasiru Adamu Alikaya. Yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin ne wani da jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa babban speto jiran ɗan sandan Najeriya Alhaji Usman Alkali Baba ya umarci ƙarin jami'an tsaro a makarantu da asibitoci da sauran cibiyoyin gwamnati domin tabbatar da tsaro. Wata sanarwa da kakakin rundunar ɗan sandan Najeriya Olumuyiwa Adejobi ya fitar na cewa an buƙaci ƙarin jami'an tsaro na gudanar da sentry akan tituna da duba motoci, duk dai a ƙoƙarin da rundunar ke na tabbatar da doka da oda a wannan lokaci da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro. Sai kuma jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard, da cewa yanzu haka wani tsohon dan takarar neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP Dr. Cosmo Nduke ya bayyana cewa shine ya kai ƙaran tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da jam'iyyar PDP da kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambuwal a gaban kotu bisa nuna rashin amincewarsa da zaben da aka yi wa Alhaji Atiku Abubakar a matsayin dan takarar neman shugabancin ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara mai zuwa. Dr. Cosmos ya bayyana hakan ne a daidai lokacin da ake zargin gwamnan jihar Rivers Wilson Wike cewa shine ya kai wannan ƙara, ni dai gwamnan na jihar Rivers ya nisanta kansa da wannan ƙara da aka shigar. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu na cewa ƴan ta'addan da suka yi garkuwa da fasinjoji a jirgin ƙasan nan da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna fiye da kwanaki 100 da suka gabata sun yaudari gwamnatin Najeriya. Jaridar ta ruwaito Malam Garba Shehu na cewa gwamnati ta amince ta sako iyalan shugaban ƴan bindiga kafin ya ba da umarnin a sako waɗanda aka yi garkuwa da su. To sai dai kuma sabanin hakan ƴan bindigan sun ki sako waɗanda suka yi garkuwa da su a wannan jirgin ƙasa. Ya zaga dai akwai fasinjoji 31 da suka rage a hannun ƴan ta'adda waɗanda aka yi garkuwa da su, daga baya kuma aka sako su a can baya. Dai sun bayyana cewa lallai sun ba da kuɗaɗe ne kafin a sako su ba tare da taimakon gwamnatin tarayya ba. Fasinjoji 9 ne dai aka kashe a lokacin wannan hari. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa yanzu haka hukumar da ke yaƙi da safarar muggan ƙwayoyi da kuma sha wato NDAE a Najeriya ta kama sunkin ƙwayoyi tramadol da yawansa ya kai ƙwayoyi miliyan 1,100,000 a jihar Kaduna. Babban daraktan yaɗa labaran hukumar ta NDAE Mr. Femi Babafemi ya bayyana cewa an kama ƙwayoyin ne a garin Zaria. Haka kuma hukumar ta kama wani mutum ɗan shekaru 50 mai suna Bebuna Eberechukwu a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke jihar Enugu, inda kuma aka gano ya haɗe sunkin koken har guda 77 bayan da ya sauko daga jirgin Ethiopian Airlines daga ƙasar Ethiopia. Ƙarshen sharhin jaridun kenan.
Gaida Babangida da sharhin jaridun Najeriya. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Jiya Lahadi, wani jirgin ruwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hayarsa ɗauke da tan 23,000 na alkamar Ukraine ya tashi zuwa Habasha a karan farko daga Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita da nufin taimaka al'ummar da ke fuskantar yunwa. Jirgin ya tashi ne daga tashar ruwan Yuznei na ƙasar Ukraine da ke gabashin Odessa, kuma yana kan hanyarsa zuwa ƙasar Djibouti, inda za a sauke alkamar a kai ta Habasha a ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da abinci a duniya. Ma'aikatar lafiya ta Masar ta ce mutane 41 ne suka mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani cocin ƴan Coptic da ke unguwar Imbaba da ke birnin Alkahira mai yawan jama'a. Shaidu sun ce gobarar ta tashi ne dalilin wata na'ura sanyaya ɗaki. Jama'a sun yi ta kururuwa da ihu yayin da gobarar ta tashi a saman benen cocin Abu Satin. Shaidu sun ce jami'an kashe gobara sun kwashi sa'o'i 3 kafin su isa wurin, yawancin waɗanda abin ya shafa yara ne ƙanana. Manyan 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira jiya Lahadi da a yi nazari sosai kan sammacin binciken da kotu ta bayar a makon da ya gabata a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke jihar Florida, da kuma ko zai iya illa ga tsaron ƙasa ta hanyar ɗaukar wasu muhimman takardu a lokacin da ya bar fadar White House a shekarar 2021. Muna da damuwa mai yawa. Dan majalisa Mike Tuna, jagoran 'yan Republican a kwamitin leƙen asiri na majalisar, ya shaida wa shirin gidan talabijin na CNN da ake kira State of the Union.
To masu sauraro, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri nake sallama da ku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.